إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى أتوى أولنا سابيا ترانر تلاتة أياغ وتر رمضان هجرة من ذا الله صلى الله عليه وسلم لغير مكة زوى مدينة شكرا دبو أياد داري حدود أربعين دبيو daidai da 13 ga watan 4 shekara ta 2021 daidai wannan shine tafsirin mu na farko kuma a karo na farko a wannan makaranta ta Al Faruq Islamic Academy dake nan unguwar Dosa cikin garin Kaduna wanda shike alamta 1 ga watan Ramadan kamar yanda ajiya aka sanar da ganin wata fatan mu shine Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin bayinsa na gari a cikin wannan wata kuma ya sanya mu cikin wanda za su yi ibada wanda zai janyo musu rahamarsa ya kuma kubutar da su daga azabansa a bisa al'ada galibi duk shekarar da za a fara tafsiri akwai bayanai da akan fara gabatarwa mu ma yau za mu gabatar da wasu bayanai ne sannan kuma la'alla mu dauki aya daya ko biyu a cikin surar da za mu fara kafin mu ci gaba abu na farko shine jan hankalin mu zuwa ga lura da abinda duniya take canzawa zuwa gare shi saboda rayuwa in ka auna ta da wancan shekaran zuwa yanzu zaka fahimci akwai canji mai tarin yawa da aka samu Allah subhanahu wataala ko shakka babu ya sanya mu mutane wani abinda za su yi tunani mai zurfi a cikin sa shine sanadiyan turo wannan cuta da yayi kuma ta gagari duniya gaba daya ta tsaye da duniya gaba daya ta kuma juya faifan rayuwar nan adam gaba ɗayan sa sanadiyan faruwanta wasu sun rasa rayukansu wasu sun rasa sana'o'insu wasu sun rasa lafiya wasu kuma ta zo musu da dimbin alkhairin da ba su taba samu a baya ba masa'ibi qaumi inda qaumin masalihu to wannan duk akwai wa'azi a ciki amma babban darasi shine Allah da ya nuna ma duniya cewa shi ya gagaru kowa kuma yana da ikon ya juya kowa a san rai ko aki so dan haka akwai abubuwan hankaltuwa da yawa a cikin waɗannan abubuwa da suka faru sannan abu na biyu shine akwai waɗanda ba ma sanadiyar wannan cuta ba an yi jana'izar mutane da dama wanda ko a jiya da safe ina ga unguwar na fonda aka yi jana'izar sa so wasu ba su samu isowa zuwa ga wannan wata wanda mu muka iso gare shi ba saboda haka waɗanda suka rasu daga cikin al'umma musulmi muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta musu mu kuma da aka ba mu aran rai muka halarci wannan wata Allah ya ba mu ikon yin abin da yake so kuma ya yarda da shi sannan akwai abubuwan lura kwarai da gaske dangane da mu'amalan da ke gudana a cikin rayuwar musulmi musamman abin da ake samu na tsawwalawa daga cikin wasu ɓangare na 'yan kasuwanni da sauransu so da yawa idan watan Ramadana ya zo su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin su ma shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaman yanda ya inganta hadisi yakan yi kyauta a watan Ramadana irin kyautan da baya yin sa a cikin sauran watanni har aka siffanta da cewa yana yin kyauta kaman iska wanda aka turo ta aka tunkuɗo ta tana shiga ko ina ma'ana alkhairin sa bai bar babba ba bai bar yaro ba to idan har ko musulmi na kwarai ne to ya dace koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan zamu fahimci cewa baya dacewa a samu mutum musulmi yana kuma tsawwala ma musulmi a cikin watan Ramadana domin akwai irin wanda sukan wasa wukansu su jira wannan lokaci sun manta cewa albarka a rayuwa shine ba wai tarin yawan mai katara ba so da haka akwai kira a irin wannan bangarori da mu ji tsoron Allah ya zamto mun kiyaye mun zama masu sauƙaƙa ma mutane a wannan wata ba masu asalin wato tsananta musu ba sannan abu na biyu shine ya zamto duk abin da za mu yi a cikin wannan wata gabanin ma zuwan sa ya zamto mun yi sa da ikhlasi, mun yi shi domin neman yardan Allah shi shi kadai. Kar mu nan kayin abinda za a ce dan a ce mu ne muka yi, ko mu ne muka fusuwa ne, ko ni na fuwanci. Wannan baya daga cikin siffar mutanen kirki. Duk mutumin kwarai yakan yi aikin sa ne kadai domin Allah ya yarda da shi, ba dan neman yardan asalin wato mutane ba. To akwai barazana sosai a cikin ayyukan mu a cikin wannan wata, musamman cikin abin da ya shafi akan yi tarawihi, a yi karatun Qur'ani. Mutum zai ja mutane limanci, to ya kokari ya zamto ya yi da tsarkakakkiyar niyya, ba dan ya nuna isa ko fifikonsa akan wasu ba. Sannan kuma abu na biyu shine mu sani Allah ta'ala yana karɓan ayyuka ne daga wanda suka kasance masu jin tsoronsa. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Da wannan zai nuna cewa dukkaninmu muna da zunubai waɗanda muke da buƙatar rahman Allah a cikin waɗannan zunubai. To abu na farko da ya kamata mutum ya shiga watan Ramadana da shi bayan aikinsa domin Allah shine ya zamto ya tuba zuwa ga Allah. Wata ne da ake buƙatar komawa zuwa ga Allah a cikin sakiƙarin komawa. Watan Ramadana makaranta ce da ke iya koya ma mutum duk abin da yake so ya koya na biyayya ga Allah madaukakin sarki. Saboda a cikin watan akwai koyar da haƙuri, ta yadda mukan barci da sha da sauran abubuwan da suka yi kama da shi, saboda mu kame don neman yardan Allah na tsawon lokaci, musamman a wannan Ramadanan da ake da hasashen za a yi ta cikin tsananin zafin rana. To wannan haƙuri da mutum ya koya a cikin watan Ramadana, ma'ana darasi ne da ake so ya ɗaure a cikin rayuwarka. Sannan abu na biyu, akwai koyon dawwama akan karanta Alƙur'ani. Wannan shi ma abu ne da ya kamata a ce mutum ya kimtsa masa a cikin watan Ramadana, ya zanto mai fuskantar watan da shi kwarai da gaske. Sannan daga cikin abubuwan da ya kamata mu nisanta wanda suka fi komai tsanani, shine abin da ya shafi haƙƙin mutane, haƙƙin al'umma. Duk abin da ke da alaƙa tsakanin bawa da mahaliccinsa, wannan babu wanda ya sai shiga a tsakaninsu. Wani abu ne wanda in Allah ya so duk girma abin da ake gani yana iya yafe ma bawansa idan ya ga dama. Amma abin da ya shafi haƙƙin mutane, to Allah ta'ala a bisa adalcinsa baya shiga tsakanin ɗan adam da wani. To duk mutumin da ya sa akwai haƙƙin wasu a wuyansa, ya ji tsoron Allah ya sauke musu asalin abin da yake haƙƙokinsu ne. Saboda Allah subhanahu ta'ala ya siffanta ranar alkiyama da cewa rana ce da hatta mahaifa a tsakanin junansu ba sa iya yafe ma junansu. Ƙin juna suke, gudun junansu sukan yi. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Allah ƙarshe ce li kulli mri'in minhum yawma idin sha'ni yughnihi. A wannan rana ta alkiyama kowa fa ta kansa yake. To duk wanda ya je da haƙƙin wani a wuyansa ra alkiyama, to lalle ya je da abu wanda yake mai munin gaske kuma mai matuƙar hatsari. Don haka ya koyan kwa musulmi daga cikin abu mai muhimmanci a cikin wannan wata shine mu ba alqur'ani kulawa kwarai da gaske. Magabata sun kasance idan watan Ramadana ya shigo sukan ma ajiye abubuwan da suke yi ne su fuskanci alqur'ani, kamar Imam Malik Allah ya kare da a gare shi, da an ga watan Ramadana to duk wani majalisin karatu ya ajiye shi kenan. To da wannan yasa yake nuna cewa wata ne na alqur'ani, wata ne wanda ake so a yawaita karatun alqur'ani a cikinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbai cewa duk lokacin da ya zo sallah, wani lokaci yakan kalle su ya ce ku yi sallah irin sallah mai ban kwana da gidan duniya. Sallu salatan muwaddi'a. Ku yi sallah irin sallan da ke kin ce da kin idar an ɗauki ranki kenan kuma kin bar duniya. To kamar irin wannan ya kamata mu yi tunaninsa a kan watan Ramadana. Mu ɗauka wannan ita ce Ramadana ta ƙarshe da Allah ya bamu dama a kanta. Ita ce kadai wanda ta yi mana saura a rayuwa, saboda ba mu riga mun ga wata ba wannan dai ita muka gani. Wannan da take hannu, to mu ririta ta, mu ribaci watan, mu kusanci Allah, mu yi duk abin da za mu iya yi a ce yau Allah ya yarda da mu. Duk wani tashin hankali ta duniya da lahira, idan aka samu yardan Allah takan zo mai sauki, yakan zamto babu ma damuwa a cikinta. Akwai wanda Allah kan ce da su, ya ibadi la khawfun alaikum wala antum tahzanu, babu tsoro a tare da ku kuma babu bakin ciki, saboda kun yi abin da Allah yake so. To mai kokari mu ribaci wannan wata, ya zamto mun yi abin da shi ne zai yaddar da asalin wato mahalicin mu. Sannan wata ne wanda ya kamata mu yawaita zumunci a cikinsa. Da yawan muna da rauni a cikin abin da ya shafi zumunci. Zumunci kuma an sa tsago sunanta daga rahama ne. Kenan Allah yana son masu ita, shi yasa a shari'ar musulunci muka ga hatta ƴan uwan mutum idan ba musulmai bane sai da Allah ya nuna suna da haƙƙoƙi, shari'ar musulunci ta ba su wasu haƙƙoƙi waɗanda ake kiyaye musu. To duk abin da mutum zai yi ya yi ƙoƙari ya zamto a wannan wata ɓangare na zumuncinsa ya amfana da abin da zai yi a cikin wata, saboda hanya ce da take ɓullewa zuwa ga rahaman Allah subhanahu wa ta'ala. A tsarin karatunmu insha Allah zai rinka kasancewa a bisa al'adar da muka saba a baya, sai dai al'adar su ne na farko tambayoyi idan akwai su za mu rinka karɓar su ne a rubuce, mu duba waɗanda za su iya amsuwa mu amsa su insha Allah a darasi na gaba. Sannan kuma lokacin fara tafsirinmu zai zamto ƙarfe 10 ne daidai insha Allah ta'ala. In Allah ya yarda ƙarfe 10 na cika ba za mu jinkiri ba, za mu rinka fara karatu, kuma karatunmu awa ɗaya ne daidai. A karatun za mu rinka yin darasi guda biyu ne a cikin awa ɗaya ɗin. Kila mu yi amfani da minti 40 ko 45 mu yi tafsirin Alƙur'ani. Sauran minti 15 ɗin akwai wani littafi da muka yi shawara muka yanke cewan a sanya shi saboda amfanin shi daga mata da yawan tambayoyin da ake yi. Sunan littafin Ahkamul Maulud, hukunce-hukunce abin da ya shafi haihuwa. Hukunce-hukunce abin da ya shafi haihuwa tun daga haihuwan yaro, abin da ya shafi masa aski, abin da ya shafi at-tahnik, abin da ya shafi duk irin waɗannan abubuwa ɗin. Kusan su ne wani bawan Allah malami ne yana nan a raye a garin nan, Malam Abubakar Al-Anchawi, ya tattara su yi littafi a kansu wanda zai gamsar da kusan galibin ƙishirwan irin wannan abin da yake faruwa. To da yawa da an yi haihuwa ko kafin haihuwa za ka ji tambayoyi da yawa. To wannan littafin zai amsa tambayoyin ku masu tarin yawa, kuma akwai ilimi mai yawa a cikinsa ƙwarai da gaske. Insha Allah ta'ala wannan littafin za mu rinka karanta shi a cikin minti 15 ko 20 bayan mun yi karatun tafsiri insha Allah subhanahu wa ta'ala. A ina ganin wannan shi ne akwai sanarwa Malam Ibrahim Shehu wakila kwayi bayan kammalawanmu. Mun fara tafsiri a kurmin mashi mun shiga suratul baqara an mun kai aya ina ga ta 75 za mu tashi izifi daidai afatat ma'una an yu'minu lakum. Amma bisa dalilan da yasa ba mu da wancan recording din karatun cikakke, kuma musamman wasu gidajen radio sun fara tambaya tun a yanzu, duba da cewa ko wannan tafsirin da muke yi za a sa shi a Highland FM da ke Plateau State a jihar Jos, sannan kuma da yawan Liberty FM su ma za su fara sanya karatun. To don haka yasa muka ga shawaran mu faro karatun daga farko yadda zai zamto an samu cikakken recording, wanda fatan mu ko da ba mu raye da Allah al'umma su amfana da dan abin da Allah ya kaddara a cikinsa. Saboda haka a yau akwai Alaramma Jibril Hamza a tare da ni, daga da mu bashi dama ya karanto mana ko da suratul Fatiha din ne, mu ga in da mu ya dauka wasu ayoyi daga ciki wanda za mu fara da su insha Allah. Haka nan aka kan Allah bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الحمد لله سيما شاء آمين كينوكو. وانا سورة ديكرا انتا اتتش سورة الفاتحة, kuma sura ce wanda take dauke da ayoyi guda 7 a cikin Alkur'ani. Malaman tafsiri sun yi bayani akan ittifaqi akan ayoyinta guda 7 ne, sai dai sun yi sabani a wurin ina ne ayoyin suke. Wasu daga ciki suna daukan bismillahir rahmanir rahim na farkon wannan sura, ita ma aya ce mai zaman kanta. Kamar yadda Qur'anan da galibi muke karanta bugun Madina, za ku ga haka suka nuna. Dukkan bismillah da suke sauran surori za ku ga ba a yi musu lamba ba, amma bismillah da take cikin suratul Fatiha, idan kun kalle ta za ku ga an rubuta lamba ɗaya a wurin. Sai siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, suka ce tace aya ta 7, wannan ita ce riwayar Imam Hafsu, aka yake karantawa. Amma akwai kuma ruwayoyin da suka ce a'a, bismillah nan ta farko ita ma bismillah ce kamar yadda sauran bismillah suke a cikin surori, sai dai fadin Allah ta'ala da ya ce siratal ladina an'amta alaihim, daidai an'amta alaihim, suka ce wannan aya ce mai zaman kanta. Sannan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin ita ma aya ce mai zaman kanta, ma'ana dai sun yadda ayinta guda 7 ne, amma sun karu juna ilimi akan cewa ayan farko tana cikin suratul Fatiha bismillahir rahmanir rahim, koko alhamdulillahi rabbil alamin ita ce aya ta 1. A riwayar Hafsu wannan bismillah ita ce aya ta farko, alhamdulillahi kuma aya ta 2, wanda shine galibin abinda muke tafiya akan sa. Wannan sura an sa mata suratul Fatiha saboda da ita Allah ta'ala ya bude Alkur'ani, ita ce ayat suran da Allah ya bude Qur'ani da ita. Sannan kuma ana ce mata al-mathani, Allah da kansa ya faɗi yawan ayoyinta, dan ya ce walaqad atainaka sab'an min al-mathani wal-Qur'an al-azim, haqiqa mun baka al-sab'ul mathani, wasu guda 7 da ake yawan maimaita karatun su shine al-mathani din. Sannan an faɗi wannan cewa al-mathani ne ita saboda ana karanta ta a kowace raka'a ta sallah, babu sallah ga mutumin da bai karanta suratul Fatiha ba. To da wannan yasa sai Allah ta'ala ya kira ta shima da haka, kuma ake kiranta da wannan suna. Sannan tana da wasu sunaye masu yawa a cikin Alkur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala ya bude Alkur'ani da ita. Sannan fadin bismillahir rahmanir rahim, ai bismillahi mutum yana mai neman taimako kenan ga Allah madaukakin sarki akan abinda zai karanta na Alkur'ani, kuma wannan suna ce da Allah ke banta da shi na Allahu, in ban da shi babu mai wannan suna. Kuma sunan Allah, ma'anan kalman Allahu, ita ce suna mafi girma a cikin dukkan sunayen da suke na Allahu subhanahu wa ta'ala, saboda kalman Allahu wannan sunan ya kunshi dukkanin sauran sunaye waɗanda Allah madaukakin sarki ya kirayi kansa da shi, ko Ar-Rahman ko Ar-Rahim ko wanne ne, in ka duba dukkaninsu suna ƙasa da kalman Allahu ne. Wannan shine mafi cika da kamalan sunan Allah madaukakin sarki, shi yasa ya kawo shi a nan a farko ya amfani da bismillah. Wannan ita ce Fatiha, ita ce basmala. Sannan mun san hukuncinta a wurin karanta Alkur'ani shine idan farkon sura ne wajibi ne mutum ya karanta ta, in banda wasu riwayoyi, in banda suratul Tauba, ita ma suratul Tauba a farkonta ne ba a bismillah, amma idan ba farkon sura mutum zai karanta ba, wani bangare na suratul Tauba zai karanta, to zai faɗi bismillahir rahmanir rahim. Wannan shine abinda malamai suka yi bayani a kansa. Allah subhanahu wataala ya ce alhamdulillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai. Wannan sura suratul Fatiha ta kunshi kusan dukkanin abinda ake bukatan bawa ya sani domin samun tsira gaban Allah ranar alkiyama, shi yasa take da sunaye masu yawa a cikin Alkur'ani, take da sunaye masu yawa a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akan kira ta da suna Fatiha, wato budewa, saboda da ita Allah madaukakin sarki ya bude Alkur'ani, kuma da ita ake bude sallah, kuma sallah ita ce mafi girman ibada a wurin Allah madaukakin sarki. Dukkan wata shari'a da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana ƙasa, aka sauka aka bashi su, kaman azumi. Ana zauna a Madina, aka ga malaika Jibril ya sauka aka yi masa wahayi, ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum, kaman zakka yana ƙasa aka sauko da wahayi aka shar'anta zakka, aka farlanta ta. Amma da za a bashi sallah, sai da Allah ya dauke shi ka cokal yayi yawo da shi a ban ƙasa, hakan bai isa ba har sai da aka haude shi sama sannan aka bashi ita da kansa Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu har zuwa ƙarshe abin da Allah ya faɗi to bude al'amarin abin da ya shafi sallah da wannan sura yana nuna girman suran a wurin Allah subhanahu wataala hadisi ya tabbata daga abi huraira Allah ya kare da a gare shi wanda imamu tirmidhi ya fitar da hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin ita ce uwar alqur'ani kuma ita ce uwar dukkanin sauran littattafan da Allah ya saukar sannan kuma ita ce surar da Allah ya faɗa da cewa as-sabaqul mathani bakwai da ake yawan maimaita karatun su sannan kuma ita ce Allah ke nufi da alqur'anul azim da ya faɗa a cikin alqur'ani kun ga ashe sura ce da duk sanda mutum musulmi ke karanta ta ya kamata yana ƙara jin nishadi da jin ƙara kaunan Allah da kuma alqur'anin kansa a ciki gabanin ma ka ji abinda ta kunsa na kalmomi sannan su malamai suna kira ana kiranta da suna alhamdu ma'ana godiya ita kanta akan ce mata alhamdu da an ce karanta alhamdu ina ga ko karamin yaro ne ya san cewa suratul fatiha kake nufi ya karanta sannan ana kiranta da suna as-sala ana kiranta ita kanta da suna sallah din saboda hadisin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisul qudsi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah ya faɗa da kansa ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini na raba sallah tsakani na da bawa na gida biyu ma'ana a duk alqur'ani malamai ke cewa babu wurin da kai sanda kake karanta shi na alqur'ani ya zamto kana magana kuma Allah yana maka magana in banda wurare guda biyu na farkon su kuma ita ce wannan suratul fatiha din na biyu suka ce karshen suratul baqara daga amanar rasulu zuwa karshe amma dai a sallah duk sanda mutun ya karanta suratul fatiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na raba Allah na fadi cewa na raba sallah tsakani na da bawana duk sanda mutun yace alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai sai Allah ta'ala yace hamadani abdi bawana ya gode mu bawana ya san da zamana har ya gode mu arrahmanir rahim ma mai rahama mai jin kai Allah ta'ala ya ce bawa na ya girmama ni haka zai dinka fada har a zo inda bawa zai ma Allah kirari Allah ta'ala ya ce waɗannan nawa ne mai bawa na yake so daga nan ne sai ka ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dallin ka shiryar da mu tafarki madaidaiciya ba ta farkin waɗanda kai fushi da su ba ba kuma batattu ba a wannan wuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah da kansa zai ce wali abdi ma sa'ala haula ila abdi wali abdi ma sa'ala wannan abinda ka roka in shiryar da kai in nuna ma hanya madaidaiciya kar in yi fushi da kai kar in saka hanyar batattu ni Allah ina shaida maka ka samu abinda ka roke ni kun ga wannan ba karamin abu ne da ya kamata mutum ya gode ma Allah a matsayin yinsa musulmi da aka yi ba to wannan yana daga cikin sunayenta idan mutum ya fada akan ba Allah ta'ala kan fadi wannan sannan kuma akan kira ta da suna ash-shifa waraka ita kanta wannan sura akan kira ta da suna ash-shifa sannan akan kira ta da suna ar-ruqya ma'ana tofi da akan yi dan neman lafiya wannan suna da ta samu na waraka da tofi na lafiya ya samu ne saboda hadisin Abi Sa'idin al-Khudri wanda yazo a cikin ingantaccen hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wani mutum yayi ma wani tofi da suratul fatiha ya ga wani bai da lafiya da Allah kunama ne ta sare shi sai yayi masa addu'a ya karanta suratul fatiha ya tofa mishi da ya tofa masa kuma ya samu waraka da suka zo wurin Allah sallallahu alaihi wasallam suka bashi labarin ga abin da ya faru wane kunama ja sare shi ko maciji sai wane karanta ya masa addu'a sai ya warke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yace an yi haka yace an yi haka me ka karanta mishi yace na karanta masa suratul fatiha ne shi ne masa ruqya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi wa ma yudrika annaha ruqya wa ya sanar da kai cewa ita tofi ne da aka yi a nemi waraka da shi. Ma'ana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da abinda ya aikata. Wannan sura suratul Fatiha sura ce da take makkiya, ma'ana an saukar da ita tun kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira zuwa garin Madina. Da wannan idan muka dauka za mu fa'idanta da cewa suratul Fatiha sura ce mai tsananin girma a wurin Allah subhanahu wataala, kuma sura ce wanda asalin wato hadisai da dama suka yi magana akan falala da matsayi da darajar da asalin take da shi. Allah subhanahu wataala ce alhamdulillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai, ai ma'ana abun nufi shine yabo ga Allah da dukkan siffofi wanda suke na kamala sun tabbata zuwa gare shi, sannan kuma da godiya a gare shi a bisa ni'imomi da ya fili da na ɓoye. Akwai ni'imomin da Allah ya yi ma ɗan adam wanda a fili suke a sarari kuma ɗan adam na iya gane su. Akwai ni'imomin da ma Allah ya ɓoye ma ɗan adam bai gan su ba, bai san da su ba, da Allah sai ranar alkiyama zai ga abin da zai faranta masa fiye da yanda yake tsammani. Allah ka samu a cikin irin waɗannan bayi. Sannan kuma godiya ta tabbata ga Allah abin nufi da wannan aya ke koyarwa ga addini da ya ni'imta ka da addini. Ƙarshen godiya shine Allah ya sanya bawa ya zamto mai addini. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fi din. Duk mutumin da Allah ke son sa da alkhairi, to Allah kan sanar da wannan mutum ya bashi daman sanin addinin sa. Sannan kuma da ni'ima da Allah ya yi ma mutum ta duniya wanda ya cancanci mutum ya gode ma Allah a kai, wato misali ni'imar yin sa a matsayin dan adam, ba a yi mutum a matsayin dabba wanda yake walakantacce ba, ba a yi mutum a matsayin wata halitta wanda take a tozarce ba, sai Allah yake cikin mutanen da ya karrama ya ce walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr. To wannan kalmar alhamdu tana kunsan wannan godiya na addini da godiya na rayuwa, wanda a cikin wannan kalma ta alhamdu rabbilillahi rabbil alamin yana kunsan hatta umarnin bayi da su gode ma Allah, kuma tabbas Allah ya cancanci a gode mishi a cikin daɗi ko a cikin rashin daɗi. Domin idan duk irin halin da mutum ke ciki idan ya auna ni'imomin da aka yi masa zai ga tabbas sun fi jarabawan da aka yi masa a rayuwa. Ni'imomi da Allah ya ba mutum zaka ga sun rufe waɗancan abubuwa na jarabawa, kuma Allah subhanahu wataala tabbas ya cancanci godiya shi kadai, domin shi ne wanda yake tayar da halittu a yanda ya so ya tsayu da al'amuransu. Tun mutum yana da rauni an halicci Allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba. Mutum yana nan cikin rauni tun daga dugon mani ya koma jini ya koma tsoka aka haife cikin rauni, Allah ne ya kula da shi ya tayar da halittarsa har yi ƙarfi ya iya samun abin da zai iya amfanarsa a rayuwarsa. Wannan raino da Allah ta'ala ya ga dukkanin halittunsa yana nuna cikin ni'imarsa, kuma yana nuna cewa shi majibinci ne ga mutanen da suka yi imani kuma suka yi aiki na ƙwarai. Wannan in mun duba za mu tadda cewa shi ne abinda za mu iya fa'idanta a cikin wannan aya, kuma ina ganin insha Allahu ta'ala za mu yi amfani da wannan daman kenan mu takaita, saboda mu ba da daman lokacin da za su sa a gidan rediyon ya zamto ya yi daidai da kila wani karatu ɗaya da za mu iya haɗa musu da shi in Allah ya so ya yarda. A littafin da za mu yi na akamul maulud in mun zo gobe in Allah da za a samar da shi kafin gobe ɗin idan muka yi karatu, sai mu kuma ɗaura da littafin in Allah ya so ya yarda. Ina ga zan ba da dama ga ɗan uwa Malam Ibrahim Shehu Giwa da Allah akwai sanarwa da zai yi wanda shi ne zai damto mana rufewan majalisin a yau in Allah ya yarda. Abinda muka faɗa zama daidai, Allah ya sa mu tarayya a lada. Wanda muka yi kuskure Allah ya kusurke ya fe mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulaka zauna ana.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah muke roƙo ya amfana da mu wannan karatu da muka amfana da muka saurara, kuma dukkan masu zuwa shi mai amfana da mu. Wannan karatu na tafsir yana zuwa muku daga ƙarshen Alpha Group Multimedia ne, wanda take kawo muku wannan tafsiri kai tsaye kamar yadda kuke gani. kuma kamar yadda aka sani alfa cibiya ne wanda take da rassa da dama mun sani akwai bangaren alfa islamic da kare yadda ita ce bangaren makaranta akwai ruaz bin jabal foundation wanda take kula da marayu da gajeru sa'annan akwai bangaren alfa multimedia wanda take kawo karatuttuka musamman na malam da kuma sauran malamai fizikku a faɗin ƙasar nan insha Allah wannan alfa multimedia kamar yadda kuka sani akwai studio nasu na musamman da ake aikin shi yanzu haka insha Allah kuma muna fata abu ne da wannan zai zama cibiya a faɗin arewacin Najeriya insha Allah abu ne da yake buƙatar sai dukkaninmu mun haɗa hannu don ganin an ciyar da shi gaba insha Allah daga gobe Allah ya kai mu muke saran ku zuwa jibi in Allah yadda za a koma tafsirin a waje saboda akwai rufuna da za a kafa kuma na san insha Allah da an kammala su tafsirin zai koma can saboda nan ba lalle ya iya ɗauke mutanen da za su dinga zuwa ba akwai shafukanmu na Facebook akwai na malam mai suna Umar Ciwo Zaria za a iya kalla wannan tafsirin kai tsaye da ana yaɗa shi insha Allah a live stream sannan akwai kuma shafin Alpha Root Multimedia duka a Facebook wanda za a iya aiko da tambayoyi ko da ta nan ne musamman ga ɗaliban malam waɗanda ba a nan garin suke ba kuma suna bibiyan waɗannan karatuttuka insha Allah akwai za mu buɗe gidauniya musamman a don gudanar da wannan tafsirin da ɗaukar nauyin shi a gidajen rediyo kamar yadda kuka ji za a dinga sa shi a gidan rediyo a jihar Plateau wanda akwai sauran gidajen rediyon da muke fata su ma insha Allah duk za mu sanya waɗannan karatuttuka a don haka insha Allah za mu sanar da akwai namba ko da zuwa gobe wanda za a dinga turo da waɗannan saƙon da gudunmawa don ganin an ciyar da wannan addini gaba da kuma ɗaukar kalmar Allah Allah ya amfanar da mu subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta